أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا قرقودي والله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta talata 4 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda yayi daidai da 5 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022 mun saki dawowa wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka a wannan lokaci mai albarka don mu karanta littafi mai albarka shine alqur'ani mai girma muna cikin suratul fusilat wannan sura ita ce sura ta 41 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma sannan kuma ajiya mun tsaya kan gaba mafi ainihin ban tsoro wato shine na abun da ya shafi shedan na cewa su wayennan kafirai abu biyu ne ya ja musu wannan kafirci na farko dai ash-shaqawatul abadiyya wa haqqo alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal ins ma'ana Allah ya riga da tun alawhul mahfuz can ya ainihin yi su akafurai to dan haka su wannan wa'azin mai wa'azi bai zai shiryar da su ba sannan nabi kuma sai aka karawa abun taki sai ya zama qayyadna lahum qurana'a sai ya zama an hada su da shaydanu aljanu da shaydanun mutane suka zame musu abokai to wannan abokantaka ita ce ta cutar da su suka yi ta aikata abubuwan da basu dace ba anan jiya muka yi alƙawari zamu fadi hanyoyi tara kamar yadda Sheikh Abdullahi Gondo ya kawo da Ibn al-Qayyim al-Jawziya cewa wayannan sune madakhirush shaitan ila qalbil insan sune hanyoyin da shaydan yake shiga zuciyar dan adam ya masa illa indai dan adam shedan ya ainihin mamaye masa wayennan wato kofofin nasa guda tara to zai masa illa wajibi ne mu kiyaye zamu fade su na farko dai al-ghadab wa shahwa al-ghadab fushi yana daga cikin hanya da shedan yake ruguza dan adam shine ya saba zuciyarsa fushi wato yake ainihin ruguza dan adam shi shedan ya sa dan adam fushi lokacin da mutun yayi fushi to shedan yakan yi wasa da shi kamar yadda yara suke wasa da kwallo da Allah kwallo tana da wani abin da in bangaren da za ta zaba za a dake ta a hannun yara ko inda za a wurga ta ka gabata da wannan zabin to haka dan adam lokacin da yayi fushi ma dama bai bi matakan nan da ake bi a warware fushi ba to a wannan lokaci shedan sanan zai shige shi ya sa shi abubuwan da diga baya zai yi nadama to dole mu kiyaye shi yasa wani sahabi da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamin nasiha mana annabi yace kar kai fushi ya rasulullah yace kamin nasiha yace maganar kenan kar kai fushi ya sake fada har sau uku annabi ya sake maimaita masa kar kai fushi saboda fushi shine mabudin dukkan sharri hakuri shine wato mabudin dukkan alkhairi idan kai fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana matakin tunda hanya ce da shedan yake shiga dan adam da ita to ka kori shedan din ka kama a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan fushin naka zai sassauta zai yi sauki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba gayawa wasu sahabbai guda biyu sahabbai ne guda uku, wato ɗaya na tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, guda biyun kuma suna gefe suna tadi, sai ɗaya ya fusa ta ɗaya har ya kai ga jijiyoyin wuyan ɗayan ya tashi, yana ta huci, ransa ya baci, yana cikin fushi. Sai Annabi yake ga wannan sahabi da yake tare da shi, wannan mutumin da kaga yake cikin fushin nan, wallahi na san wata kalma, law qala hal dhahaba anhuma yajidu, da ya fade ta da duk abin da yake ji na fushin nan zai tafi. Sahabbai saboda tausayi sai yace, to ya rasulullah a gaya min mana, inje in gaya masa. Yace ka je ka ce ita cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To da zarar kai ta koran shedan, to sai shedan din ya zo bai shigo ka ba balle ya maka illa a cikin wannan fushin. Sannan idan abin bai yi ba, idan kana magana ne kai shiru, idan kana tsaye ne ka zauna, idan kana zaune ne ka kwanta, idan ya gagara kai alwala, idan ya gagara kai wanka, in Allah ya yarda ba za ka yi ɗayan waɗannan matakan fushin bai sauka ba. Wannan ya tabbata, wai an gwada an gani ko gani ya kuriji. Sai Sayyiduna Muawiya radhiyallahu anhu yana minbari yana kuduba, wani ya fito daga cikin sahu, wani mara kunya ya ce masa, ƙarya kake? Sai ya sauka daga minbarin sa ya shiga gidansa ya kwara ruwa ya wanka, sai ya fito ya dora ya cigaba da kuduba. Ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, wato idan ɗayan ku ya yi fushi, to ya ainihin sa ruwa a jikinsa, saboda shi fushi daga shedan ne, shi kuma shedan an yi shi ne da wuta, ita kuma wuta babu abin da yake kashe ta in ban da ruwa, da haka wuta in ta gamu da ruwa ba ta tasiri. To wannan kenan, lalle mu kula da abin da ya shafi fushi, mu zama masu haɗi shi. Sannan na biyu, ash-shahwa, sha'awa. Kafin mu je kan sha'awa din nan, aka ce shi fushi wato idan baka dau matakin nan da aka faɗa akan sa ba, baka nitsu ka leƙa ka leƙo makomar hukuncin da zaka yi a cikin wannan fushin ba, to za ka yi nadama. Saboda shi fushi yakan zo ne ya rufe hankali, sai ka yi ta yin abubuwa ba irin na masu hankali ba. Kai da kanka in an ce ai kai abin nan, sai ka ce a ba kai ba ne. To lallai mu kula sosai, mu kula sosai. Akwai fushin da har malaman shari'a, zan faɗi wannan magana saboda mun zo gaba, har malaman shari'a suna uzuri da shi. Ma'ana akwai yanayin fushin da in mutum ya shiga ba fata ba, idan ya saki matarsa ma a ƙaulin wasu malamai suka ce bata saku ba, saboda a lokacin ba a cikin hayyacinsa yake ba. Amma an ce shi ne fushin da in mutum ya kai ga bai san inda takalminsa yake ba, shi ma bai san inda yake tsaye ba, kuɗinsa ma zai iya zubarwa bai san ma ya zubar da su ba, to irin wannan fushin ne. Amma ba wanda wayarsa za ta faɗi ya ce a miƙo min, kuma yana cikin irin wannan yanayin waye ce ya sake matarsa, don wani ya taɓa zuwa min da irin wannan tambayar, ransa ya ɓaci kawai har ba mata shika uku gaba ɗaya. Sai ya dawo yana cewa kuma ai an ce cikin fushi. Na ce a wani irin fushi? Kamin bayanin abin da ya faru tsakani da Allah, ya min bayani, sai na fahimci gaskiya fushin da ya yi ba irin wannan fushin da za a ɗauke masa bane. Don lokacin da ake ta cacar bakin ma kudinsa ya faɗi kuma ya ɗauka, to kaga ai a sai ya san inda yake kenan. Yawwa, bai fita hayyacinsa yadda idan ya yi hukunci za a masa rangwame ba. Sannan sai ash-shahwa, sha'awa ita ma hanya ce da shedan yake amfani da ita gurin wato shiga zuciyar ɗan adam ya ruguza masa ita. Don haka wajibi ne ɗan adam sai ya kiyaye duk abin da zai jawo masa sha'awarsa ta motsa, wanda shedan ya dulmuya mutane da yawa ta wannan hanya ta sha'awa. Mun sha ba da kissan Barsisa ko? Barsisa ba na so in ta maimaitawa, amma dai mun sha ba da kissan Barsisa da sha'awa shedan ya halaka shi. Mai ibada ne ya kaura ma daga cikin mutane ya koma bayan gari yana ibada, shedan ya leƙa ya leƙo ya ga wannan a cikin hanyoyin da zai shiga ɗan adam, babu hanyar da zai iya shiga kansa in ba ta hanyar sha'awa ba. Ba hanyar da zai iya shiga kansa in ba ta hanyar sha'awa ba. Don dai kuɗi, wannan Barsisan kuɗi bai zai juya shi ba, bai da bukatar kuɗi don wani mukami a wannan bai zai juya shi ba don bai da bukatar mukami amma sha'awa lallai shi dan zai iya yin galaba a kansa ta bangaren sha'awa shi dan sai amfani da wannan dama shi kuma dama wannan maula Musa ibn Faidati shi Ibrahim an yasir da lahu yana fada yace shi bar sisa wato daman ashaqiyu ne fi lubsis sa'ada dan wuta ne ya shigo kayan yan aljanna kamar yadda shedan ya zama dan wuta ne shi ma ya shigo kayan yan aljanna mun san irin gogurma yadda shedan ya yi ku babu saman da bai da suna a cikin ta daga sama ta daya har zuwa ta bakwai sunaye bakwai yake da su ana kiransa al-abidu a sama ta farko sama ta biyu az-zahidu sama ta uku al-arifu ta hudu al-waliyu ta biyar at-taqiyu ta shida al-khazinu ta bakwai ana kiransa azazilu sannan al-lahul mahfuzu ana kiransa iblis sannan ya taba gadin aljanna na shekara 40 shi shedan din sannan ya taba yi wa mala'iku wa'azi aka bashi dutin yi wa mala'iku wa'azi na shekara 20 sannan yayi ibada tare da mala'iku na shekara 20 har yanzu sannan ya zama shugaban wasu nau'i na mala'iku da ake kira karubiyin duk dai amma da ya zama yana bai da rabo ma'ana ash-shaqiyu ne fi lubsis sa'ada marar rabo ne amma sai ya biyo layin masu rabo to dole sai rashin rabon nan sai ya bayyana maganar mu ta je wa haqa alaihimul qawlu kenan to mu yi maganar barsisa muna maganar sha'awa barsisa yana bayan gari yana ibadarsa shedan sai ya ga hanyar da zai biya ruguza masa lamari shine hanyar sha'awa sai ya zo ya shiga jikin yar sarkin garin ma'ana sai aka ga aljanu ya kama ta tana ta fadi tana mirgine to a wannan lokaci sai shedan ya zo asifar mutane kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yana iya zuwa asifar mutane sai ya zo yace wa sarki kuna ta wahalan magani ga can bawan Allah wali barsisa yana bayan gari akai ta yi mata addu'a man ana kawo mara lafiyar nan ya sarki gaban barsisa sai ta warke dama shedan ne ya shiga jikinta sai ya fita sai ta warke ana dawo da ita sai ya saki shiga jikinta sai ciwo ya dawo ana ta jele a rana sai aje sau da yawa sai shedan ya ci haba to yanzu ku da wannan wahalar aje a dawo ita ma a gina mata yar bukanta mana kusa da shi sai ya zama likitanta na sosai duk lokacin da abin ya taso sai ya zama ya mata magani to kaga ya gama da barsisa kenan haka aka yi kuwa ya zo ya aje aka gida mata bukka aka ajiye ta barsisa yana bukkan sa yana ibada sai shedan ya zo ya raya masa yace to kai kana zaune haka kawai baka kusantar mata kuma ga mace kusa da kai daga kai sai ita ajejin nan kaza 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 shikenan sai ya samu sha'awa sai kaga ya zama ya lizance ya ainihin fada ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yakhlu wanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dhi mahram ko kama kala sallallahu alaihi wasallama yace duk imaninka da tsoron Allah ka kada ka rika yadda kana kadaita da mace daga kai sai ita ba kuma matarka ba sai dai da wani muharrami a tattare da ku saboda duk inda namiji da mace suka kadaita daga shi sai ita to na ukun su shedan ne kuma wannan matsala ta sha'awa ita ce take damun mu a yau kuma muke kara wato biwa shedan akanta shine na hana maza aure da hana mata aure da kawo su ka'idodin da ba na musulunci ba ga mazan suna son aure matan suna son aure amma an gindeyo su al'adu da kowa tsoron maganan auren yake to kaga an taimakawa shedan kenan an ba shi kofa ta hanyar sha'awa dan daman ita sha'awa maganinta shine aure din Allah yana da dama ya sa dan adam sha'awa kuma bai zai ba shi daman halatta masa aure ba amma Allah saboda tausayawarsa sai ya halatta wa dan adam ya haramta wa dan adam zina ya sa masa sha'awa amma kuma ya halatta masa ya aure haka mu kula da abin da ya shafi sha'awa duk abin da ka san zai jawo maka sha'awarka to lalle ka nisance shi saboda tananne shedan zai shige ka kuma ya daba da kai yadda ya ga dama Allah ya kiyaye mu sannan hanya ta uku alhirs kwadai kwadai mabudin wahala ko duk wanda ya shiga motar kwadai ko zai saukata sharwala ganci wannan hanya ta uku tana daga cikin hanyoyin da shi ne yake amfani da ita dan haka dan adam kare ya zama mai kwadai ya tabbatar cewa duk abinda Allah ya kaddara zai samu to fa shine abinda zai samu da duk duniyan nan za su taru don su amfanar da shi da wani abu in Allah bai kaddara wannan abin zai amfane shi ba fa bai zai amfane shi ba da duk duniyan nan ku kowa zai taru ya kishi a shirya masa tugu da cutarwa in Allah bai kaddara wannan abin zai cutar da shi ba wallahi bai zai cutu ba dan haka dan adam ya yadda da Allah ya nema auren Allah subhanahu wataala kada ya yadda ya ce zai kudai auren mutane sannan mashiga ta hudu cikin hanyoyin da shedan yake shiga jikin dan adam zuciyarsa ita ce hasada yi baka da shi kaga wani Allah ya bashi sai ka rika jin haushi to kaga matsala ta faru yanzu shi wannan wanda kake jin haushin nasa ai ba da shi kake ba shi ya bawa kansa ne ba Allah ya bashi ba to kaga yanzu kai da Allah kake zaka yi nasara a'a ba zaka yi nasara ba shi yasa maulamu shi Abul Fattah radiyallahu anhu yayi wa masu Hausa gyara yace Hausawa sun yi gaskiya amma za a ƙara musu karatu kan karatunsu Hausawa suna cewa hasada ga mai rabo taki ne ma'ana in mutun yana da rabo Allah ya kaddara abinda zai samu duk hasada mai hasada bai zai hana ya samu ba sai ma ya ƙara bude mar hanya yadda zai yi ya ƙara ma samun abinda ake tsoron ake gudun kar ya samu din sai shi kuma yace ya ƙarƙarin karatun da zai musu shine hasada ga mai rabo take ba taki ba hasada ga mai rabo take ma'ana in ka gana ma hasada to kana da rabo ne kuma lallai wannan hasada ba za ta hana Allah subhanahu wataala ya baka abinda yayi niyan baka ba abinda ma malamai suka faɗa kuma magana ce mai ƙarfi shine alhasadu adilun ya kulul hasida qabla almahsudu alai hasada ita ƙyar adalci ce ta kan kashe mai yinta kafin ta kashe wanda ake yiwa kai hasali ma wanda ake yiwa ba zai ma cutu ba shi da karka damu dan mutane suna yi maka hasada wallahi ba za su yi ma komai ba sai abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan abin da man zai same ka su kuma wanda suke hasada su sani cewa ba su da nasara dukan mu nan mun san kissan basarake ko in an zo maganan hasada akan yi kissar wannan basarake muna da maganan hasada nan gaba amma bari mu fade ta saboda ta zama wazi an yi basarake mai kyauta mai fadin kasa da mulki wannan basarake yana da wazirinsa amma wazirin yana da ciwon hasada subhanallah wazirinsa mahasadi ne baya so ya ga wani ya samu dan abin kirki shikenan sai aka yi bakon malami sarkin nan ya karbi malamin nan hannu bibbiyu har ya zama yana kiran malamin suna cin abinci suna hira yana tambayansa shawarwarin abubuwan da za hukunta a gurin mutanen gari to shi wannan waziri sai haka din bai maddadi ba to wata rana sai waziri ya je samu sarki ya ce to ranka dade kai bakon malami amma ka kusato da shi jikinka kuma alhali shi idan ya je cikin gari yana zagin ka ko mafi munin zagin da ba wanda yake sai ma irin wannan zagin ce to me yake faɗa yace eh abinda yake faɗa cewa yake wai bakin ka yana wari shi wallahi dole yake zama da kai yake magana da kai amma in kuna magana ma bakin ka wari yake subhanallah ce kuma zan nuna maka misali yau idan ya zo ka zo kuna tattaunawa ka lura da mood dinsa mana ka lura da motsinsa za ka ga karshen ta yana toshe hancinsa saboda wai kar ya ji warin bakinka to kaga ko talaka kaga haka ai hankali zai tashi ko balle ba sarake wannan mahasadi bayan ya shirya wannan tugu sai kuma ya zagaya ya je samu malamin sai ya ce masa don Allah yau kafin ka je gun sarki ka zo gidana mu dan ci abinci kenan malam ya bi gidan waziri aka kawo masa abinci sai aka sa tafarnuwa a ciki suka ci abinci bayan sun gama ci abinci ya ce zan tafi gun mai martaba sai waziri ya ce kash amma fa an yanka ta tashi ce me ya faru ya ce ai sarki baya son warin warin tafarnuwa gashi kuma kai ka ci abinci da tafarnuwa kuma gashi zaka je kai magana da shi in yaji warin tafarnuwa fada yake baya so ci to yanzu waziri mai mafita yace kawai in ka je ka rika toshe bakin ka sab in zaka yi magana da shi saboda kar ya rika jin warin ka je irin abin da ya shirya masa a'a shi malami ya dauka abin na gaske ne a sai hasara ce kawai dai dai yana magana da sarki yana kakkarewa yayin ka saboda sarki ya ji warin tafarnuwa sarki sai ya gane abin da aka zo aka ga masa dazu a sai wai bakin sa ne yake wari gashi ma yana ta kakkarewa wai kare ji warin baki to al'ada na sarkin yana da wato hakimai guda biyu akwai hakimin da in ya rubuta maka takarda aka je gunsa kudi ake bayarwa makudai akwai hakimin da kuma ya rubuta takarda aka baka to kawai kisa ne to a wannan karon sarki baya so ya bayyana wannan kisa da zai yi wa malamin a fili yafi so sai an kashe malamin kawai a gagawarsa a gari sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin da yake bada kuɗi amma abin da ya rubuta shine wannan karan ba kuɗi zaka bayar ba duk wanda ya kawo wasiƙan nan ka kashe shi sannan ka tsire gawarsa a ɗebo ta da ƴar rakiya a kawo ta cikin gari kowa ya ganta abin da nake so ka mata kenan shikenan malami yana fita sai biya gun waziri ce to waziri na zo ne dai a kwatanta mini ina ne garin hakimi wane saboda sarki ya aike ni shi ko yana ji hakimin da yake bada kuɗi ne sai ya ce a to kai bako idan aka je ka ƙara bata a ai irin mu yan gari mu wai kamata mu je wannan wurin in zaman ka a gidana ce to kuma fa sarki ne ya aike ni kada sai ya ce a in zaman ka a gidana ni zan je shikenan waziri yana zuwa hakimi ya karbi takarda ya duba ya ga abin da aka ce a kashe wanda ya zo da takardar shikenan kawai sai mai kunya ga za a je a debo akwatuna da jakukuna na kuɗi sai ga an kewaye shi da kayan duka kawai ce yaya ce cewa aka yi duk wanda ya kawo na takardar dama a kashe shi to ai ba ta ba ce suka ce ba sa suna ba ba suna kawai ce aka yi duk wanda ya kawo na takardar a kashe shi kwana uku sarki yana cikin alhini bai ga waziri ba kuma bai ga gawan malam ba rana na uku kawai sai ga gawan waziri an shigo da ita gari kafin nan kuma ya fara ba da cikiyan malam ya je ci ya nemi malam ce ina malam aka ce yana cikin gidan waziri a zaune ce to yazo ya zo me tsakaninka da waziri ya ce alheri ina waziri ya tafi ya ce eh wasiƙan nan da ka bani ya ce mini ban san gari ba dan haka shine ya karbe ta ya tafi da ita sarki ya ce shikenan alhasadu adilun yakulu alhasida qabla almahsudu alai hasada tana da adalci ta kan kashe mai yin ta kafin ta kashe wanda ake yi yan uwa karin mu zama masu hasada mu yadda da wato rabiyar Allah subhanahu wataala karshe haka aka shigo da gawar waziri a walakance me ya jawo masa hasada shi ko wannan malamin sai sarkin ya ce to daga yau kuma na daman ko waziri bai mutu ba zan tube shi balle ma ya mutu kai ka zama waziri na maganan bakwanta ma kai yanzu ba bako bane waziri ne a cikin wannan gari kaga shi hasara ta zame masa taki kenan sannan mashiga ta biyar shine ashiba umina ta'am wato koshi sosai da abinci wannan shi ma yana daga cikin malakilu shaytan saboda mutun ya koshi da abinci sosai bacci zai yawa to da zarar bacci yayi wa kuma zuciya za ta mutu don da haka dole mu kiyaye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da adam ya kasa cikin sa kashi uku kashi daya na abinci kashi daya na ruwan sha kashi daya na numfashi amma ba ya cika damdam ba kuma dan maganin wannan matsala shi yasa ma ake muke yin azumi saboda kar ya zama kullun cikinka da abinci malamai suna cewa cikin ya zama yana cike da abinci to yana cike da duhu ne idan kuma ya zama bai da abinci to yana cike da haske ne sannan hanya ta shida ita ce al-ajalatu halin mutanen mu na yau kenan gaggawa gaggawa in ka kafi gaggawa to shedan ya shiga lamarinka Subhanallah. Al'ajalatu. Duk da al'ada ce ta Adam kulikal insanu min ajal. To amma malamai sun kawo al'ajalatu gaggawa a cikin hanyoyin da shedan yake amfani da su. Saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan. Wato yin abu sannu sannu daga Allah ne amma yin gaggawa ko mi far wannan daga shedan ne. In banda abubuwan da aka toge akan su cewa su wannan gaggawa akan su babu laifi, su wannan gaggawa akan su ba shi daga shedan bane. Akwai wasu abubuwa kusan guda biyar ko shida wayannan an togace su cewa su gaggawa akan su ba daga shedan bane. Akwai sallah, in lokacin sallah ya yi sallah shi gaggawan ba daga shedan bane. Ma'ana akwai jana'iza, in mutun ya mutu an tabbatar da ya mutu to ayi masa sallah akai shi makwancin sa, jinkirta shi, wannan ba a so wannan gaggawan kai shi din lafiya lau ne. Sannan an nikahu aure, wanda ya kai aure amar aure, wacce ta kai aure amata aure, wannan gaggawan ba matsala bane, ba daga shedan bane. Sannan na hudu bashi, idan mutun yana da bashi akan sa to ya gaggawa ya biya, ya gaggawa ya biya, saboda wato wannan bashi yana daga cikin abubuwan da suke azabta mutun a kabari. Allah ya kiyaye mu. Kuma mun sha ba da addu'a anan yan uwa, wasu sun rike wasu ba su rike ba, lalle mu rike in lokaci ya bada dama za mu sake mai ta wannan addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ita ga sahabinsa Mu'az ibn Jabal, yace ma dama ka rike wannan addu'a to ko girman bashin da ake binka ya kai dutsen Uhudu Allah zai warware mashi. Kuma lalle duk wanda bashi ya masa katutu to ya lazimci wannan addu'a insha Allah ta'ala, wannan bashin sai ya zame tarihi. Wallahi sai ya zame tarihi, ce a da ai an taɓa bi na bashi kaza, amma ba kuma wace yau dan ka yi wannan addu'an ka je ka rika irin tumo bashin mutane ba. Yawwa, ita addu'a ana yin ta, Allah yana karama amma ba a ganganci. Yanzu kamar addu'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi addu'a na maganin hadari, in ka yi shi da safe zuwa yamma hadari bai zai same ka ba. Da kai addu'an kawai ka ji hadari bai zai same ka ba, ka hango mai mashin ya taho a guje, kai ba ka taho a guje, kaga ai za ku iya haduwa. Ita addu'a ba mata ganganci, ma dama tsakani da Allah. Kuma babban abin da yake damu mu a yau a matsalar bashi, musamman irin abin da muka huto baya shekara biyu ko shekara ɗaya baya, bashin corona, bashin meye, kai ma bashi kace, amma mutum sai ya ji aran sa bai da niyan ya biya. To duk wanda ya karbi bashi ba da niyan ya biya ba, to bai wannan Allah bai zai bashi daman ya biya din ba. Ya karba da niyyar zaka biya, mai wanda kai wanda ka bada bashi in kana bukatar ka yafe wa mutum ma aka ce an fi so, har sai ya kawo ya iya kokarin sa ya kawo ya ce to gashi, sai ka ce to an bar ma, to sai ya fi jin daɗi. Aka haka kawai bai yi wani motsi na yunkurin ya je ya kawo ba, sai ka ce ka yafe masa, sai ka kawai bulisi ci. Wannan lalle mu kiyaye shi. Addu'ar bashi za mu yi ta in lokaci ya bada dama, lalle mu kula sosai. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsanantawa sosai akan bashi, duk wanda yake da bashi ya kokari ya biya. Sannan mafi muni ma yanzu halin da muka shiga, musamman ƴan uwan mu samari muna gargadi, shine bashin kati. Kaga bashin kati fa tsakaninka da kamfani ne, kuma bashi kaci, kai ma ka san bashi kaci. To yanzu wannan bashin ka mutuwa zai biya, ya za a yi a san ma ka ci har a biya maka? To kaga matsala ne, don Allah kar mu saba da shi. Wanda yake fama da bashi kuma to lallai ya lazimci wannan addu'a insha Allah ta'ala, bashinsa sai ya zama tarihi. Don kankan ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda babu kokonto a ciki, mu mun gwada da yawa, Allah subhanahu wataala ya amsa mana. Sannan cikin abun da gaggawa a cikinsa ba matsala bane akwai at-taubatu, tuba. In kana laifi to ka tuba, wannan gaggawan ka tuban ba daga shedan bane. Sannan na shida, na ƙarshe shine as-safar, tafiya. Wanda in kai tafiya to kai gaggawa ka dawo, saboda tafiya yanki ne na azaba, kai baka jin daɗi, iyalanka da kabari ba sa jin daɗi. Da haka in kai tafiya to karka je ka kawai kama an aiki bawa garin su, ka dawo da wuri, saboda ainihin rayuwarka ta ɗore. To hanya ta bakwai daga cikin hanyoyin da shirye yake shiga ɗan adam shine rowa albuklu mu kiyaye rowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargari akan ta hanya ta takwas daga cikin hanyoyin da shedan yake shiga jikin dan adam yake shiga zuciya dan adam shine alhawa bin sarrai bin son zuciya ga gaskiya amma wai abin bai daidai da yadda kake so a ranka ba dan haka ba ruwanka sai ka rimtsa ido kawai ba za ka bi ba to wannan matsala ce sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya irga ta cikin mafi tsoron abin da yake ji mana tsoro ma'ana bin son zuciya saboda yana katange mutun gabarin gaskiya sannan hanya ta tara ita ce muka yi maganar ta jiya su uzanni ma'ana mummunan zato sai mummunan zato yana daga cikin hanyoyin da shedan yake amfani da su ma'ana wurin ruguza rayuwar dan adam to maganin wa'annan duka malamai suka ce shine lizimtar ambaton Allah subhanahu wataala da lizimtar kwaikwayen halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake kwaikwayen halayen annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zai fushi ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama an fusata shi bai fushi ba wanda yake kwaikwayen halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zai da sha'awa ta yi masa ma'ana ta rinjaye shi ba wanda yake kwaikwayen halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zai da kwadayi rinjaye shi ba wanda yake bin halayen manzon Allah bai zai da hasara ta shigo ransa ba haka nan bai zai da ya zama mai gaggawa ba bai zai da marwaci ba bai zai da mai son zuciya ba bai zai da mai mummunan zato ga mutane ba lalle wannan wajibi ne mu kiyaye Allah subhanahu wataala ya datar da mu mun tsawaita cikin wannan karatu amma Allah ya amfanar da mu Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma wannan gaba ɗan uwa daman malamai suna gaya mana cewa wai dan adam yana da makiya guda hudu ne dole sai ya san wa'annan makiyan kuma ya san ya zai yi mu'amala da su na farko akwai ita wannan duniyar da muke ciki wannan duniyar da muke ciki makiyar mu ce saboda tana da rudu Allah ma ya gargade mu akan ta fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur kar ku yadda rayuwar duniya ta ainihin rudar da ku ku bazama wurin neman ta kuma ta da lakhira kana gama neman ta kuma sai Allah ya dauke ka kai ka bata lokacin ka kana ta neman ta kamar da wama zaka yi a cikin ta ka gama neman ta kuma Allah ya dauke ka to sai ya kaga nema bai amfani ba kenan in ka je kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye ka shi yasa malamai suka ce akan wannan gaba in kana so kai maganin duniya to dole ka kiyaye abu hudu ka kiyaye abu hudu ka riga tuna abu hudu wannan zai mugunta ka ma birki akan sha'anin duniya abu na farko ka sani duniyar nan zuwa kai tunda ka zo to fa za ka koma to dan haka abu na farko zuwa kai ko ka san lokacin da ka zo ba ku ban amsa ba baka sani ba an shawarce ka lokacin da za ka kawo ka ba wanda ya shawara da kai haka kawai ka ganka anan to randa za a dauke ka ba za a yi shawara da kai ba shine na biyun sa randa za a dauke ka ka koma ga Allah ba za a yi shawara da kai ba kuma ba dole ka san lokacin ba sannan na uku lokacin da dan adam ya zo duniya ya zo da riga da wando a jikinsa a ko dan kamfai haka ya zo tsirara to haka dan adam kuma zai koma ga Allah subhanahu wataala a sai kenan duka hauma-hauma a taro nan a taro yake halal yake haram a hado can a hado can a hada kashin nan a gauraya duka anan za a bari ga da ƴan uwan mu yara don Allah naira biyar akwai abin da zaka je ka sai na naira biyar babu yau duk mutun ya fi kowa kudi a duniya ba za abin ne shi da naira biyar ba saboda ba za ta masa amfani ba dan bai zo da ita ba bai zo da ita ba haka duniya gidan aiki ne kuma za mu ji kafiran nan suna ta cewa Allah ya dawo da su Allah bai zai dawo da su ba yi saboda an riga da an ba su dama ba su yi amfani da damar su ba makiyin mutum na biyu wato shine zuciyarsa dole mutum ya gyara zuciyarsa yadda zaka gane makiyarka ce ka taba leƙa rijiya shine amsan ko da Allah da kale kari jiya mai zuciyarka tace da mana ka fada ko wannan tana san ka Allah ya bata san ka dole sai ka kula da wannan zuciya ta ka kama ta seti sannan makiyinka na uku shine bin son zuciya din ga gaskiya ga yadda zuciyarka take so sai ka ki gaskiyar sai ka bi yadda zuciyarka take so to shikenan ka bata bat sannan na hudu uwa uba shine kan zagi shedan shi kuma shi yake bi ya dama abubuwan duka ya shiga sha'anin zuciya ya shiga sha'anin son zuciya ya shiga sha'anin duniya ga nasa sha'anin da haka wajibi ne mu ta neman tsarin Allah subhanahu wataala da shedan bana so yin tsawaita karatu wata kisar zan bar ta sai gobe in Allah ya kai mu mu dora da karatun mu na yau bayan Allah subhanahu wataala ya fadi makomar kafirai da abin da ya ja musu suka yi kafirci ya tsawaita cikin makomar kafirai sai kuma Allah ya saki dawowa zai ba mu labarin kafiran Makka da irin abin da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wato na ta'annuti da rashin kunya subhanallah Allah ya ce wa qala alladhina kafaru kafirai suna cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wato suna gaya wa sashin su wai kada ku saurari wannan alqur'ani mai girma idan ana karanta shi kuma ko kun ga wani umurni kun gane umurni a cikin sa to kada ku bi wannan umurni din dan haka me za ku yi wal ghaufihi ku rika hargowa a cikin karatun alqur'ani din la'allakum taglibun ba wuya za ku yi nasara aka ce malamai suke cewa yana daga cikin hargowan da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato idan yana karatun alqur'ani mai girma sukan fara rera waƙoƙi annabi yana da karatun alqur'ani mai girma da ƙarfi don su ji ko za su shirya su ko a gefe sai su kama rera waƙoƙi da ƙarfi ko kuma su kama tafi ko su kama fito ko kuma su kama labarun ƙarya eh labarun ƙarya irin ne ban mamaki ai ta ebo labaru kurafat ma'ana na ƙarya wanda zai ja hankalin mutane su daina jin alqur'ani subhanallahi wannan shine abin da suke yi wai la'allakum taglibuna ba wuya za ku yi nasara sai ya zama wato kun sa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiru malai yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama huwa bi makkah yajharu bi tilawati alquran annabi ya kasance a makkah yana bayyana karatun alqurani domin kafirai su ji ko za su yi imani amma abu jahali kamar yadda yazo a riwaya abdullahi bin abbas yakan gaya mutane idza qara muhammadun fasihu fi wajhi hatta la yadri ma yaqulu subhanallahi la ilaha illallah alayhi cewa idan annabi yazo yana karatu to ku yi ta ihu akan fuskar sa har sai ya zama ya daina jin ma me yake fada subhanallahi wai wannan duka domin wato don kofi wasu daga imani ma'ana su dai ran ba za su yi imani ba kuma ba za su bar wasu ma'ana su yi imani ba to wannan fa ga abin da ya shafi shi annabi fa kenan sallallahu alaihi wasallam amma sahabbai kam Allah ya saka wa sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud shine sahabin da ya tsaya a masallacin Ka'aba ya karanta suratul Rahman yana cikin karanta suratul Rahman Abu Jahal yazo yi ta gaure shi da mari yana daukan takalmi yana dukan sa akan sai da suka sumar da shi suna dukan sa yana karatun bai daina ba don ka ji irin yadda kafirai suke yi wa alqur'ani mai girma to lallai wannan shine halin kafirai wato dangane da alqur'ani mai girma kuma ana bukata kamar yadda malamin tafsiri suke kawo karkashin wannan aya ana bukatan shi kuma musulmi ya zama sabanin haka ma'ana shi ko musulmi da ana karatun alqur'ani ya zama yana saurarawa yana so ya saurara saboda alqur'ani mai girma yana da haƙƙi biyu akan mu haƙƙi na farko yana da haƙƙin sauraro in ana yi ka saurara sannan haƙƙi na biyu shine haƙƙin karantawa ko ka karanta in ba za ka iya karantawa ba ka rika sauraron masu karantawa ma'ana ka rika sauraron alqur'ani mai girma a gidanka ya zama alal aqalli a cikin awa 24 in kana da kayan kallo to ya zama ana samun wasu awowi da yawa ana kunna karatun alqur'ani mai girma, to alkhairi zai yi wa a gidan, sharri zai yi kadan a gidan, Allah zai yalwata wa mutanen gidan. Lallai ina kira ga ƴan uwan mu samari, daman alqur'ani yakan kawo labarin waɗanda suka wuce domin mu'azantu. Wayannan kafirai za mu ji irin sakamakon da Allah subhanahu wataala ya tanada musu na rashin sauraron alqur'ani mai girma. A fa suna kafiran, Allah bai daga musu kafa ba da suka ji sauraron alqur'ani mai girma, suka ce ai hargowa yin annabi yana karanta alqur'ani mai girma, Allah ya ce zai azabta su. To ina ga kai kuma mumini da aka sauko marka da alqur'ani mai girma, wajibi ne ka kiyaye, ka rika karanta alqur'ani mai girma, ka zama kuma ka in baka samu daman karantawa ba to ka saurari alqur'ani mai girma. Sauraron alqur'ani mai girma yakan ƙara lafiya, yakan ƙara lafiya. Mun sha bada wannan misali ko da Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah ya ce mun saukar da alqur'ani domin ya zama waraka da tausayi ga mu'minai. Kafiran Amerika, kamar yadda malamin mu Professor Umar Sani fage faɗa, yace kafiran Amerika da suka karanta wannan aya suka ga fasaranta, suka ce alqur'ani waraka ne. To amma mu kuma ai ba musulmai bane, ya zamu yi mu amfana da warakan nan ta alqur'ani mai girma? Saboda su suna experiment, duk abinda suka ji alqur'ani mai girma ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, to sukan auna. Don na taba gani a wani shiri suna auna maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akan kuda. Kasa annabi yayi magana akan kuda ko? Annabi ya ce shi kuda wato yana da fiffike guda biyu. Fiffiken sa na dama lafiya ne, lafiya ne tsagoranta, kwayoyi ne na lafiya. Amma fiffiken sa na hagu kwayoyi ne na cuta. Amma dan iska in ya tashi ta hagun yake faduwa. Sai annabi ya ce to idan kuda ya fada cikin abin shan ka, kana da bukatan zaka sha wannan abin shan, bai fada duka ba to ka dulmula shi ya fada sosai don wannan fiffiken sa na daman ya shiga. Yana shiga kuwa, wallahi da suka sa a na'ura ga abunda kuda ya fada ta fiffiken sa na hagun, zaka ga virus din ga su nan kata 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 kata. Amma da aka dulmuya shi ya sa na daman, sai gashi ba virus ko da diya bita, sai dai kawai ka ce kyankyami ba za ka sha ba ka zubar. Wannan ba cewa aka yi dole sai ka yi haka ba, amma dai in kana da bukatan sai ka sha kayanka, to danna shi, danna shi ya je da fiffiken hagun domin daman domin ka samu na lafiya din. To wayannan turawa sai suka ce to yanzu abin da za a yi, babu ciwon da ya gagari duniya, ku yi hakuri fa sharhin namu yana yawa ko, babu ciwon da ya gagari duniya a yau kaman ciwon hawan jini. Ga likita nan karo musu shishigi ko, amma muna ji suna faɗa da harcen su shine silent killer, ma'ana abu ne da yana tare da kai ba ka ankara ma kila kana da shi ba, sai an tashi rana ɗaya kawai sai a ji an ce hawan jini ya buge shi ya faɗi ya mutu. To da suka ga haka sai suka tara suka ɗebo mutum ɗari, ɗari biyu, mutum ɗari biyu ba mutum ɗari ba, masu hawan jini mutum ɗari biyu. Mutum ɗari aka samu wani ɗaki ward, aka shimfiɗa su a ciki ana kawo musu abinci safe da rana da dare, amma ba ba su ƙwayar maganin hawan jini ko da alqur'ani aka sa musu suke ji zalla. Bangare ɗaya aka yi ward ɗaya su kuma ana kawo musu abincin safe da rana da dare, amma ana ba su maganin hawan jini irin tsarin yadda ake shan maganin. Da suka yi wata ɗaya aka zo aka auna level ɗin hawan jinin, sai aka samu mutum 70 a cikin waɗannan masu sauraron alqur'ani mai girman sun warke, ciwon hawan jinin nasu ya warke, mutum 30 ne kawai basu warke ba. Su kuwa waɗannan masu shan magani da aka zo aka binciki mutum 100, mutum 30 ne kawai suka warke, saura 70 ciwo yana nan sabo dau, babu abin da ya ragu. To kaga wannan yake nuna mana tasirin alqur'ani mai girma, jin alqur'ani mai girma. Yanzu wani yana raina zama ma da hawan jini, amma abin da yake kara masa hawan jinin yake ji sune labarun mu na yau ko wai mutuwa da munanan raunuka. Duk labarin ba su da dadi, an kama wani, an kori wani, mutuwa, an kashe kaza, wannan mai abin ji a ciki, sai ta kar sai ta increasing hawan jinin saboda damuwa ne. Amma maimakon ka shagaltar da kanka da wannan, to ka shagaltar da kanka da karatu, da jin karatun alqur'ani mai girma, ka huta sai ya warkar da kai saboda waraka ce. Sannan na sha ba mu kissar saurayin nan na Siriya wanda ya saurari alqur'ani mai girma, wanda shi ba musulmi bane, matashi ne, kasa akwai abin da Larabawa suke kira atifa. Atifa haka Allah yake yin abun, ma'ana zan ba da misali, shi atifa shine akwai mutumin da zaka gani bai taba maka alherin komai ba, ba abin da ya taba hada ka da shi sai ka ji kana son sa. Akwai wanda kuma zaka ganshi bai taba ma laifin komai ba, bai taba ma muguntan komai ba, sai ka ji ba ka son sa. Atifa kenan. To haka wannan yaro sai Allah ya sa masa atifa, gashi Kirista ne amma alqur'ani yake so ya ji. Yadda musulman mu samarin mu zaka ga suna ta shan hip hop ne ko hip waye ne ne da sauran wannan abubuwa na shagaltarwan, to shi kuma sai zama alqur'ani yake sauraro. Da yana sauraro alqur'ani a fili a gidansu, to iyayensa Kirista ne, suka ce a banda qur'ani a gidan nan, suna kiristoci. A Siriya abun ya faru, to sai ya rika sa earpiece yana toshe kunnensa, amma alqur'ani yake ji. Kullun iyayen ma sun gane idan ya sa wannan abun, to alqur'ani yake ji. To sai ya gane cewa tunda suna fada, idan yana so ya ji alqur'ani sai ya sa earpiece din, sai ya fita bayan gari. Ya fita dan bayan gari sai ya zo kan layin dogo, ma'ana titin jirgin kasa. Bai ankara ba, a sai jirgi yayi kusa da shi, jirgin kasa sai ya make shi. Yana faduwa, abinda aka ji yana fita daga bakin sa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, har ya shiru. Musulmai su suka fara zuwa kansa, sai suka dauke shi aka kai shi ma wanka na musulmai, aka fara shirye jana'izarsa. Sai ga iyayensa, babansa da yan uwansa sun zo kiristoci, suka ce an ce abin hawa ya buge danmu anan amma ya mutu. Suka ce eh, lalle danku abin hawa ya buge shi, amma fa ba naku bane, namu ne, don da la ilaha illallah ya cika. Baban ya ce haba, ta yaya zai cika da la ilaha illallah, ai kullun qur'anin kunnan shi yake ji da kunnansa. To idai har Kirista zai lizimci jin alqur'ani mai girma, Allah ya masa tukuici da cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ina gani da kai musulmi idan muka rike alqur'ani mai girma, wallahi mun warke. Shine fa annabi yace ya bar mana, amma yau sai ya zama abun takeici. Yadda nake ga yan uwa kullun, in ka bude gidan radio ma, indai ba a ramadanan nan bane, in ka ji sun sa karatun alqur'ani sai ka kashe ka ce ma ba abun da suke yi, wai karatu qur'ani ka ba wani abu bane, wai yau kan ma ba abun da suke, ba program. Ha, subhanallah. Lalle yan uwa, mu kula da alqur'ani mai girma, mu saurari alqur'ani mai girma. To mu ci gaba. Na'am. Falanudhiqannakum
ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.
الله يتوى إنن كافرين فلنذيق أن الذين كفروا والله زام دندنا ودن دسكي كافر تي عذابا شديدا عذابا مي سناني معنى ذام مسوسا كما كو دك كافران دونيا دها دا آدا وان دا سمودا وان دا كافران قريش نمكا الله يتوى دك ذام مسو عذابا zan musu sakamako da azaba mai tsanani. Subhanallah. Allah fa da kansa yace azabar mai tsanani ce, ya kira ta da nakira, ma'ana ba a san iya girman tsananin ba kenan, ba azabar shadida ba, a azaban shadidan Allah ya kira ta da nakira. Kuma Allah yace wala najziyannahum, wallahi za mu saka musu aswa allazi kanu ya'malun, mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa a nan duniya, ma'ana duk abinda suka kasance suna aikatawa a nan duniya, kamar su kafiran Makka na kin alqur'ani mai girma da sauraron alqur'ani mai girma da hana ma wanda suke so su ji alqur'ani mai girma. To Allah ya ce lallai zamu musu hukunci da azaba mai tsanani sannan kuma duk abin da suka yi mai kyau na sada zumunta da girmama baki kamar yadda take al'adar su ne Allah bai zai karba ba tunda ba su da imani Allah subhanahu wataala sai ya ce zalika jazaa'u a'daa illahi an-nar na'am
zalika jazaa'u لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
الله سبحانه وتعالى يقول ذلك جزاء أعداء الله النار wannan shine sakamakon majiya Allah wato shine tanada musu wutar jahannama lahum fiha darul khuld wannan gida wato lahum fiha darul khuld gida ne na dawwama a cikin ta ma'ana Allah zai dawwamar da su a cikin wannan gida jazaa'an saboda sakamakon bima kanu bi ayatina yajhadun da abinda suka kasance suna musawa na ayoyin Allah ma'ana basu yadda da alqur'ani ba basu yadda da cewa alqur'ani daga wurin Allah bane basu yadda da ingancin ayoyin sa ba basu yadda da kubutar alqur'ani ba Allah ya ce to wannan sakamako zan musu zan dandana musu azaba mai raradi kuma zan saka musu da mafi munin abin da suka kasance suke aikatawa zaka wannan ana gargadan kafiran makka cewa fa duk makiyin Allah duk wanda yake Allah to lalle fa Allah subhanahu wataala bai zai bar shi ba Allah zai ainihin masa hukunci inna rabbaka labil mirsadi ubangijinka yana madakata inama iyaka lokaci kawai ake jira wayannan kafirai bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi irin sakamakon da zai yi musu sai Allah kuma ya nuna mana cewa ai ma har sakamakon ya faru ga irin abun da za su rika fada idan suka fada a cikin wuta wa qala alladhina kafaru Allah ya ce wa qala alladhina kafaru sai kafirai su ce ma'ana bayan sun shiga cikin wuta wuta ta babbaka su sun gamu da mummunan sakamakon aikin su to a lokacin za su waigo su duba wai suwa suka yi musu sanadin zuwa wannan mugun gidan waye sanadin zuwan su wannan mugun gidan za su ce rabbana ubangijinmu arina alladhaini malaman qur'ani suka ce wannan wai kalmomi ne guda biyu ko a cikin alqur'ani mai girma wanda ya saba mafiyanci allazina ne amma wannan sai yazo da allazaini kamar yadda yazo a cikin suratul hashr khalidaini fiha zalika Allah da cewa manam khalidaini fiha ma'ana bai wa khalidina sai zama khalidaini Allah yana bada labarin shedan da dan adam kenan to suka ce rabbana ya ubangiji mu arina allazaini ka nuna mana mutun biyun nan mana adallana wanda suka batar da mu minal jinni na daga mutane kaji daya na daga aljanu kaji daya wal insi da mutane mana wane ne batar da mu a cikin mutane wane ne batar da mu a cikin aljanu kaga an sa mutum biyu kenan ko halitta biyu Allah ka nuna mana su natsalhuma tahta aqdamina za mu sanya su a kasan digadigan mu ana kasan kafafun mu mu tattaka su mu mutsuka su ko za mu danji sanyi tunda su suka ja mana irin wannan bala'i liyakuna minal asfalin ma'ana su rama kenan ko liyakuna minal asfalin domin su kasance daga cikin wato kaskantattu anan malaman tafsiri suka ce wannan mutum biyu sune shedan da kabila ma'ana a cikin aljanu shedan ne abin da ya fara yi kuwa shine wato girman kai ma'ana yayi girman kai ga Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala yace wato yayi annabi adamu sujada sai kabila shi kuma kabila yayi hasada ma'ana an san abin da ya faru tsakanin habila da kabila ko habila al-qa'ida lokacin da annabi adamu alayhi salam wato matarsa ta fara haihuwa kuma Allah ya riga da ya halatta aure to sai aka kawo temporary law ma'ana aka kawo shari'a ta wucin gadi tunda ba wani gida nan annabi Adamu ya girma zai aure ba wani gida a duniya da zai je neme aure dole sai gidansu don gidansu ne kadai gidan mutane a duniya da haka sai ya zama ciki 40 ne ma'ana ciki 20 ne amma ya 40 maza 20 mata 20 to in an tayi sai a dauki namijin cikin farko a hada da macin ciki na biyu sai a dauko namijin ciki na biyu a hada da macin cikin farko haka aka rika saba su ba ainihin hada aure tsakanin wanda suka fito ciki daya to shi Kabilu sai ya zama wacce aka ce za a hada shi da ita din wai ba kikkiawa bace kamar wacce aka haife su tare wannan ainihin hasada ta shiga ransa shikenan magarar da muka yi dazu ko hasada tana shiga shedan sai yazo ya bude kofa kawai sai ya zama yayi amfani da wannan dama kamar yadda alqur'ani ya ba mu labari watul alaihim naba abni adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahlihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak innama yataqabbalu allah min al muttaqin ana qabila ya zama shine mutumin da ya fara assasa wato kisan kai a duniya ya kashe dan uwansa kuma ya rasa baya zai yi da shi a wata riwaya aka ce ya shekara 40 wasu kace a kwana 40 ne yana yawo da gawan dan uwansa ya rasa ya zai fa ba sallahu guraban yabhasu fil audi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya ga mana cikin suratul maida sai Allah ya turo hankaki guda biyu hankaka daya kashe daya sai dayan da sai ya tona rami sai ya bunne dan uwansa da ya kashe to anan ne ya gani yace ya wailata ajastu an akuna mithla hadhal gurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin Allah yace kai amma na gaza yanzu wannan dabbar ma ta san yadda za ta yi to ba ta baki san kai a duniya ba da kai bai san ya ake wa gawa ba ba ta mutuwa a duniya ba balle san ya ake wa gawa gashi kuma ya kashe dan uwansa subhanallah sai ga wannan hankaka ta tona ta binne shi ma sai ya tona ya binne dan uwansa to sai ya zama duk wanda ya aikata girman kai a cikin halittar Allah to shedan yana da kamisho duk wanda ya kisan kai ko yi hasada a bayan ƙasa Kabila yana da kamisho wayannan biyun suke so a kawo musu in su ƴan wuta a sa su a ƙarƙashin su su rika taka su li yakuna min al-asfalin ma'ana su kasance daga cikin kaskantattu ma'ana wai dan su dan huce haushin su dama Allah yana gaya mana وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن كون النبي من سامى سمكيا من تورا منا من تورا مس شيطان daga cikin mutane da kuma shedan daga cikin ainihin aljanu kamar yadda Allah yake ga man alladhi fi sudurin nasi ko min aljinnati wan nasi bada abinda yake kawo waswasi a cikin zukatan mutane na ainihin aljanu shedan kenan ko kuma wato mutane mutane ma akwai masu zuwa su jefa mutun waswasi ma'ana su kawar da kai akan abin da yake kace kai da dade Allah ya kiyaye mu to wannan kafure dai zasu fada ne a matsayin ma'ana huci haushi kaga kenan wanda yake nuna mana labarin alkiyama ya ta faru fa ta kare an yi ta an gama an yi ta an riga da an yi ta an gama abin da ake jira kawai a zo a bayyana abun ne ma'ana komi idan lokacin sa yayi sai a ainihin bayyana shi amma an riga da an yi zamu ji annabi ya bada labarin yadda za a filin tashi alkiyama da yadda za a yi hisabi da yadda aljanna za su shiga aljanna da yadda yan wuta za su shiga wuta Allah ya kiyaye mu duk an riga da an yi shi inna ma iyaka kaman plate ne na video an riga da an dauka komi idan lokacin sa yayi sai a sa shi kamar dai wannan zaman da muke yi yau kaga agun Allah an riga da an yi wannan zaman to amma mu yanzu ne ya iso mu lokacin shikenan sai mu zauna mu yi Allah subhanahu wataala ya datar da mu lokaci ya cin mana zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shedan Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayin Allah da suka tsaya wannan masallaci da ya kafa shi zuwa yau a wurin karantarwa da kulawa da shi Allah saka musu da alkhairi wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin su Allah gafarta musu mu kuma Allah ka ba mu jinkiri mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan ƙasa ta mu tana buƙatan addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali jahohi da suke fama da tashin hankali da masifa da bala'i wanda wasu irin wannan zama min ma baya yiwa mutun yana tsoron ya fita za a sace shi Allah ka kawo musu sauki mu kuma Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu Allah sa kare iso babban zabe da muka tinkara Allah ka sa a yi shi lafiya a gama lafiya Allah ka zaba mana shugabannin da zasu zame mana alkhairi a kowane mataki albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka kiyaye mu da sharri duniya da lahira Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lahira Allah ka kiyaye mu da sharri da tsoro duniya da lahira albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cika da fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم تو كان أبو غاتاني